Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Doman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukanmu na yanar gizo, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 11 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata tattaunawa ta musamman da muka yi da wani tsohon shugaban karamar hukuma a Najeriya akan yancin gashin kai da aka bawa kananan hukumomi. Haka kuma za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar yawan al'umma ta duniya da nufin faɗakar da al'umma da kuma hukumomi. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana ra'ayinku. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa yawan jama'a zai ƙaru a duniya, inda aka ce yawan jama'ar Najeriya zai ninka har sau biyu. Menene ra'ayinku game da ƙaruwar yawan jama'ar? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Ƙasar Kamaru ta fara rarraba dubban awaki da tumaki ga mazauna ƙauyukan da ke iyakar ƙasar da Najeriya daga arewa, da zummar hana matasa marasa aikin yi shiga ƙungiyar Boko Haram. Manufar shirin shine dabbobin za su samar da kuɗaɗen sawa aljihu da za su taimaka wa dubban iyalai, a kuma hana su shiga ƙungiyar masu tsauraran ra'ayi da ke musu alƙawarin ayyukan yi. A wannan makon ne gwamnatin Kamaru ta fara amfani da wannan mataki na ba zato ba tsammani a matsayin makamin yaƙi da 'yan Boko Haram. An yi wannan shiri ne da zummar samar da dabbobin don samun kuɗin kashewa, don kuma a daƙile dabarar 'yan ƙungiyar wajen ɗaukar sabbin mayaƙanta. A ƙauyen Salak, wata 'yar shekara 17 mai suna Umar Nafisatu ta sami tumaki huɗu.
Nous sommes des orphelins de père et de mère. On va élever les chèvres là et pour bénéficier de plus en plus.
Nafisatu ta ce tana sa ran ta sami 'yan tumaki don ta sayar da su ta biya kuɗin makarantarta. Ita dai kadai take kulawa da kanta bayan da iyayenta suka mutu. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an Amurka na shirin fara samame na farautar bakin haure ranar Lahadi mai zuwa, kuma ana sa ran za su auna akalla mutane 2,000 da ba su da takardun zaman ƙasa, waɗanda kuma aka riga aka ba da umarni a maida su ƙasashensu, wasunsu saboda ba su iya zuwa kotu ba don a tantance ko a tusa ƙyayarsu ko a bar su bisa ga dokar bakin ƙasar. Duk da cewa hukumar shige da ficen Amurka da ake kira ICE a takaice bata tabbatar da matakin ba, shirin na zuwa ne makonni uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawarin tusa ƙyayar miliyoyin bakin haure zuwa ƙasashensu. Kamar ko da yaushe, burin hukumar ICE shine kawar da mutane da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba, waɗanda ke zaman barazana ga tsaron ƙasar da rayuwar jama'a da kuma tsaron iyaka, a cewar Matthew Brook, mai magana da yawun hukumar ICE a wata sanarwa. Brook bai bada cikakken bayanai akan ko akwai wasu matakan da za su biyo baya ba, amma dai ya ce duk waɗannan suka saba wa dokokin shige da ficen Amurka ta yiwu a kama su, a kulle su, kuma idan ta kama a fidda su daga ƙasar bisa ga dokar da Trump ya sa wa hannu za a tusa ƙyayarsu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan da kwamman Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Wata sanarwar gwamnatin ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya da baya bayan sun samu sakon kashedi daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. Dakarun Iran na musamman sun musanta zargin da Birtaniya ta yi. Wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ta faɗi cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikin su ne kamar yadda ya kamata kuma basu shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan Birtaniya. A wani lamari na daban kuma jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ba da dadewa ba ba zai ƙara sanya takunkumi karya tattalin arziki akan Iran. Bayan haka Amurka ta zargi Iran din da yin barazanar nukiliya wadda ta sabawa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 da zumma dakatar da shirin kera makaman nukiliyar Iran din. Manyan masu ra'ayin mazan jiya na shirin zuwa fadar shugaban Amurka ta White House yau Alhamis don tattaunawa akan yadda za a tunkari batun rahotanni da labarin da ke fitowa daga kafafen sada zumunci na yanar gizo. Amma manyan kamfanonin sada zumunci na Twitter da Facebook ba za su je taron ba. Rahotanni sun bayyana cewa ba a gayyace su ba. Babu cikakken bayani akan babban taron da za a yi a White House da kuma waɗanda aka gayyata, amma dai taron na zuwa ne daidai lokacin da ake caccakar kamfanonin ta bangarori daban-daban. Wasu na nuna cewa kamfanonin na sada zumunta na danna ra'ayoyin masu ra'ayin mazan jiya, wasu kuma suna nuna cewa kamfanonin ba su kare ma'abota shafukan daga labaru ba da ba na gaskiya ba da kuma rubuce-rubucen batanci yadda ya kamata.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarni sakawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye ba tare da gwamnonin jihohi sun yi musu ba baki raba, yanzu haka wasu gwamnonin kasar suna ganin cewa kananan hukumomin ba za su iya tsayawa da kafarsu ba. Dangane da haka na tuntuɓi tsohon shugaban ƙaramar hukumar birni da kewaye a jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar birnin da kewaye Dr. Muktar Ishaq ya kasai kan wannan batu na ƴancin kai da kananan hukumomi suka samu. Na kuma fara da tambayarsa ko ya ji da wannan lamari.
Wannan gaskiya abin murna ne, abin farin ciki ne, kuma abin almarhabin ne da shi. Domin ba zan manta ba muna shugabannin kananan hukumomi lokacin ina shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jihar Kano, ina ɗaya daga cikin shugabannin kananan hukumomi tarayyar Najeriya. Mun je mun ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan maganar nan ta a ba wa kananan hukumomi cin gashin kansu, kuma ya yi mana alƙawari ya faɗi mu rubuto abubuwa da yadda muke tsawon ya kamata su kasance. Sai muna cikin wannan tsari, Allah ya kawo ƙarshen wa'adin shugabancinmu kuma ya kawo sababbin shugabanni suke shugabanci a yanzu. Kuma na san wannan abubuwa sun tsora daga inda muka yi magana da mai girma shugaban ƙasa. Wannan a yanzu haka wannan umarni da aka bayar za mu yi alfaharin cewa mu ne muka dasa ɗan basa, kuma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi. Ka wannan abin a farin ciki ne, a murna, kuma a taya shugabannin cewa Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a tare da su, ya zama alkhairi ga al'ummarsu, ya zama alkhairi ga tarayyar Najeriya baki ɗaya.
To wane irin alfani kake gani su mutanen kananan hukumomin za su samu?
To kasan shi wannan bawa kananan hukumomin cin gashin kai abu ne wanda yake yana haɗe da tarkoko da yawa. Idan ba an kalli yadda abubuwa suke ba kuma an ɗauki matakai na gyara ba, ina tabbatar maka da cewa wato akwai matsaloli a tattare da wannan al'amarin wanda yake, kuma in ba a yi hankali ba maimakon a sai gajiyar abin sai kuma abin ya zo ana cewa da ma an tsaya a gidan jiya. Abin da yasa nake gaya maka shi ne, idan bari baka misali da karamar hukumar da na shugabanta, na shugabanci karamar hukumar birni da kewaye. A lokacin nake shugaban karamar hukumar birni da kewaye nan, a duk wata idan mun samu kaso daga gwamnatin tarayya na rabon arzikin ƙasa da ake bamu, ce gwamnatin jiha daga wato azucin haɗin gwiwa tsakanin ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha sai ta cika mana aƙalla miliyan 70 muke iya sauke nauyin albashi na ma'aikatan da suka rataya a haƙƙin ƙaramar hukuma sannan mu samu mu biya haƙƙoƙinsu mu kuma zauna lafiya. To idan yanzu aka zo abin da ake bayarwa kawai daga kasan gwamnatin tarayya za a turo shi kai tsaye gwamnatin jiha ba za ta shigo ta ba da wannan talauci da ke bayarwa ba. Ina gaya maka ƙaramin hukumar birni da kewaye in dai ba gyara aka samu ƙari daga abin da gwamnatin tarayya take ba ta ba to za a shiga matsala albashi na biyan sai zama wato abu ne mai wahala.
Na ce ina kuma kuɗaɗen shiga da ƙananan hukumomin suke samu ko kuma kamar misalin da ka ba mu ƙaramar hukumar birni ina kuɗaɗen shigar da take samu?
Ƙananan hukumomi kuɗaɗen shiga wato matsalolin da ake samu al'ummar mu har yanzu ba su fahimci ma magana su biya haraji ba. Yayin da ɗan siyasa ya zo ya ce ya matsa a biya haraji daga nan za a fara cewa ya gallaza wa mutane. Shi kuma harajin nan wajibi ne a biya shi domin da shi ne za a samu a gabatar da ayyukan raya ƙasa. Harkar ilimi, harkar lafiya, harkar noma, harkar abubuwa da yawa na cigaban al'umma. Idan mutane ba za su ba da tallafi na abin da ya kamata su ba da tallafi a kan zawa. To akwai matsala ba inda za a ji.
Dr. Mukhtar Ishaq ya kasai kenan tsohon shugaban ƙaramar hukumar birni da kewaye a jihar Kano da ke Najeriya. A duk ranar 11 ga watan Yulin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar bikin yawan jama'a da nufin samar da tsarin yawan jama'a. Kanada zayyana ayyukan da za a samar musu. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana.
A dangane da hakan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ke amfani da wannan ranar don faɗakar da hukumomi da kuma al'umma abubuwan da ya kamata su yi a yayin da ake ci gaba da samun hayayyafar al'umma a dukkan ɓangarorin duniya. Malam Anas Ibrahim malami ne a Jami'ar Garin Kashiri a Jihar Gombe ya yi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan ranar da aka shafe kimanin shekaru 32 ana bukinsa faɗin duniya.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana don ta nuna wa al'umman duniya yanayin yadda ake ƙaruwa, na biyu yadda za ake faɗakarwa duniya yadda talauci yake addaban mutane, yanayi ne da aka ware yawan aife-aife da mata suke shiga lokuta na hatsari na mutuwa, musamman a faɗakar ne ga yadda za a gane al'umma tana tafiya tare da tattalin arzikinta ne shin me aka bari a baya.
Sai dai kuma rahotanni na bayanin cewa a yanda ake bikin na wannan shekara ana samun ƙaruwar al'umma a Najeriya wanda ake danganta hakan da rashin tsarin iyali musamman a yankunan karkara. Hajiya Maryam Garba jami'a ce a ƙungiyar Fahimta mai zaman kanta da ke fafutukar inganta rayuwar mata ta yi ƙarin haske kan batun.
A gaskiya wannan tsari har yanzu ana yi dai amma bai samu karɓuwa yanda ya kamata ba tun ba a karkara ba. Mace mijinta ma ba su san menene muhimmancinsa ba, so mata ba ta da ikon ma ta yi magana a kai don mijin bai san ma amfanin shi ba balle ma yadda matarsa ta je. Mata kuma ba ta da ikon ta je in ba mijinta ya bata goyon ba ya yadda a ce ba. Muna da zaɓi da yawa wanda muke nuna a mata, fara daga ƙwayoyi na haɗiya kowane rana, akwai allura na wata-wata ko na wata uku, akwai wanda na'ura da za a sa a bakin ma'aifan mace, akwai kuma har zuwa wanda ake ayyuka a ɗaure ma'aifa, kuma a takaicin mafi sauki kuma shine kaman kwaroron roba. Amma mace ba ta isa ta zaɓi ko ɗaya ba, ba ta ma da yancin kanta na hatta ya zaɓi wani abu. Manya maza mata su san muhimmancin wannan hutun aihuwa ɗin nan, ma mace, ma ɗan da ta haifa ko ƴan da ta haifa, ma iyali, ma al'umma kuma gaba ɗaya.
Halin da ake ciki kuma yanzu gwamnatocin jihohi tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula sun dukuba ka'in da na'in wajen faɗakar da al'umma ta hanyar ziyarar gidajen al'umma don faɗakar da su fa'idar tsarin iyali. Malam Ibrahim Yusuf na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin ya yi ƙarin haske kan batun.
Irin zamanin da muke ciki a yanzu ya zama wajibi ne ma al'ummar da muke ciki su karbi wannan ishu na tazaran iyali. Iyaye ya kamata su samar da yara ne da za su amfani duniya, ba yaran da za su zo su fitini duniya ba. Duk lokacin da mata ta haifu ta huta shekara 2 zuwa 3 zuwa 5 ya danganta da shawara tsakanin ta da mai gidanta. Idan ta huta tana iya sake komawa ta yi wani ciki din aifuwa da arziki don na Allah ne.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya, bambanci da bambanci a duniyarmu.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad kan wannan batu za mu bude layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu bude layukan namu mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Hello dawa muke magana da kaina kuma ake kiran
daga nan akin yale kala shanu akin yale na Ibadan.
Okay, to muna jinka menene ra'ayinka?
Na ramanu ga dan TV daga nan kala akin yale.
To muna jinka
wannan alsarin iyali wanda ake bayani a nan Najeriya mun gaskiya ya taba ma aice alsarin iyali ya taba ma addinin mu na musulunci akan haka yasa muna gaskiya a nan Najeriya.
To menene ra'ayinka dangane da yawan al'umma ake magana a duniya gaba daya ba wai iya ma Najeriya ba ai? Hello? Kana tare da mu?
Hello? Ina tare da ku.
To wa muke da shi daga jihar Yobe?
Yalawan ne sunana Yalawan, ina kira daga nan garin Gasamuwa garamar hukumar Jakusko ta jihar Yobe.
To Yalawan, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To maudu'in mu na yau dai ina magana.
Yalawan kana jin mu? To ina gadi yau muna dan fuskantar tangardan na'ura ta wayar tarho yau dai layin mu abu da yake. To mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Da wa muke magana?
Balan barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kano nan Najeriya.
Yawa barka ka dai Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah idan muka dauki wannan rana ta yawan mutane na duniya baki daya babu shakka wannan abin alfahari ne kamar da na juma'a ran cikin da aka yi aka ce China inda daya zai kama hannu.
Eh muna tare da kai.
Yawa kamar inda daya zai kama hannun wani dan uwan shi kama hannun wani a yawan al'umma da su zan zagaye duniya. daga ko idan kake magana yawan jama'a ma su ai kaga su China ma za su fi kowa duk duniya yawan jama'a tun za su ke zagaye duniya da kama hannu da kama juna to kaga irin wannan abubuwan da ya kamata dai idan kamar inda fararu suka yi magana akan shi kan shi kawo irin kamar family planning to ai wannan shawara ne ba za a matsa mutane dole ba mutum in yana da ra'ayi zai iya zuwa saboda ita kanta mata ta samu sauki kuma ta san huta idan ta samu lafiya to sai ta kara samu da karshe da muku fatan alkhairi Allah iya mada da iyawarsa Alhaji Musa Garu a sashin lafiya.
To mun gode Alhaji Musa Garu. To hello da wa muke magana da kai na yake kiran mu kuma
daga Maiduguri Alhaji Usman ne wanda ana kiran shi da Alhaji Usman ne bi fara dan dozi.
To Alhaji Usman menene ra'ayinka?
Ya wannan sa'ai dawa ai kuwa dai na Allah ne kuma yawan jama'a Allah ne mai bada abin da za a ci in Allah ga duk yawan jama'an da za a yi insha Allah za a samu abin da za a ci za a samu aikin da za a yi eh ba wai lalle aiki sai na gwamnati bane aiki da kanka za ka yi aiki ko sai za ka samu abin da za ka samu kai aiki ko kasuwa ka je ka sayar da tubatur ko a taruwa ka in Allah ya yarda za ka samu abin da za ka ci kuma za ka samu abin da za ka biya makarantar yaranka in Allah ya yarda Allah zai zuwa muku asiri Allah ce baka Allah babu lafiya.
To mun gode.
Hello
da kaina yake kiran mu ne muna jin ka da kaina yake kiran na'am
Ayuba Ibrahim daga Zamfara take safe lokal gani.
To Ayuba menene ra'ayinka?
Ra'ayina ina ba da ra'ayi akan tsarin iyali da kuke magana. To gaskiya ba a cewa a tilasta mutane dole sai an ji gida-gida a ce wanda yake da ra'ayi yana iya zuwa asibiti haka a ba shi in ya ga dama a tayar da shi da iyali na a tayar a yi mashi tsarin sabo amma ba a cewa a tilasta mutum dole sai ya ga dama. Sai ya yi a ganin tsarin iyali. Ni ra'ayina kenan.
To ra'ayinka kenan to mun gode Malam Ayuba daga jihar Zamfara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inda yau maudu'inmu na yau muna magana ne menene ra'ayinku game da karuwar yawan jama'a a duniya. To gashi nan mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. Wa muke magana da shi?
Abubakar Malam cikin kare karamar hukumar Kubo jihar Kaduna.
To Malam Abubakar menene ra'ayinka?
Yawwa na ji maurin ku kamar yadda ake ta magana akan ainihin tsarin iyali. To gaskiya kamar mu na Najeriya gaskiya mu kam zahiri idan ka ga irin wannan kowa idan ga wasu suna so su ainihin ba da tazarar hutu amma wasu gaskiya za ka ga suna so su ayyukan nan sosai. To kowa ya danganta da yanayin abin da ya za'ama kansa. Saboda haka ne ya kamata a ce a bar mutane kowa ya yi ra'ayinsa abin da ya dace yi shi ne mafi alkhairi a gare mu da fatan za ku ta lafiya. Abubakar Malam cikin kare.
To mun gode Abubakar daga jihar Kaduna. To yanzu kuma mun samu kira daga jihar Niger. Wa muke da shi a Niger?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka?
To gaskiya ni a ra'ayina game da ainihin karuwa al'umma to ko yanzu a hankali zai auna duk inda aka ce maka jama'a sun fi taruwa ko ciniki da zaka yi za ka saura abin sayarwa ka fi samun ciniki. Don saboda haka ni ina mamakin masu cewa yau yawa yawa to shi saboda Allah mu Najeriya wani yawa ke gare mu da za a ce har mun yawa bayan an kagaro mu da talauci karfi da yaji a Najeriya nan tun arziki da bamu rufa shi ba duk wani arziki da ke takama da shi a duniyar nan Najeriya muna da shi sai dai iya matsalar mu rashin jagoranci kawai shine matsalar mu Najeriya amma zancen wani yawa ma a Najeriya bai taso ba mu da rashin da azanci da kai.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ka dan daga muryarka.
To kuna magana da Yakubu mai Bauchi ne daga karamar hukumar Toraja da Bauchi.
To Yakubu menene ra'ayinka?
wato gaskiya ne ra'ayina magana cewa an yawa irin wannan ana duba abin ta bangare biyu ne. Yawa ta bangaren farko al'umma suna da kyau a ce an tara su.
To mun gode Malam Yakubu. Mun gode kwarai da gaske. To muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogonmu ke cewa karfe 4:55 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Kasar Algeria ta sami nasarar doke Ivory Coast da ci 4-3 ta hanyar bugun penalty a wasan kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Masar. Wasan nasu dai ya karkare ne a kunnen doki da ci 1-1, lamarin da yasa aka yi bugun penalty a fafatawar wacce ta yi zafin gaske. Algeria din za ta fafata ne a wasan kusa da ta karshe ta gasar da Nigeria, wacce ajiya ita kuma ta yi galaba akan kasar Afirka ta Kudu da ci 2-1 a daya wasan kwata final na gasar na yau. Yanzu haka Madagascar tana can tana fafatawa da kasar Tunisia. Matashin dan wasan kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Nigeria, Samuel Chukwueze, ya jaddada cewa kofarsa a bude take da ya koma wata kungiyar kwallon kafar kasar Ingila, bayan da yunkurin komawarsa Arsenal ya kasa tabbata shekaru 3 da suka gabata. Tauraron Chukwueze ya soma haskawa tun daga komawarsa kungiyar Villarreal ta kasar Spain a shekara ta 2016, shekara daya bayan lashe kofin duniya na matasa yan kasa da shekaru 17 tare da kungiyar Golden Eagles ta Nigeria. Yanzu haka dan wasan na wakiltar Nigeria a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a kasar Masar, inda ajiya ma ya zura kwallon farko a wasan kwata final na gasar da Nigeria ta doke kasar Afirka ta Kudu, inda kuma ya kafa tarihin dan wasa mafi karancin shekaru da ya zura kwallo a gasar ta bana. A kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Barcelona ta sayi shahararren matashin dan wasan kasar Ingila dake kungiyar matasan West Brom Louis Barry, bayan da yayi watsi da ta inda kungiyar PSG ta kasar Faransa ta yi masa na fan miliyan 2.7. Wata jaridar kasar Spain ta ruwaito cewa tun da farko kungiyar ta PSG ce ta yi tayin sayan dan wasan akan kudi fan miliyan 2.7 ga mahaifinsa, kuma tuni da dan wasan mai shekaru 16 ya tafi har kasar ta Faransa inda aka yi masa gwajin lafiya. To amma kuma daga baya ya janye ya koma Barcelona. A fagen wasan tennis kuma za a yi karon battar karfe tsakanin manyan zakarun duniya biyu a bangaren mata a wasan karshe ta babbar gasar tennis ta Wimbledon ta bana, da yanzu haka ake fafatawa a kasar Ingila. Tsohuwar mace ta farko a duniyar tennis Simona Halep za ta fafata ne da takwarorta Serena Williams yar kasar Amurka a wasan na karshe da za a buga a ranar Asabar. Halep ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta Wimbledon karon farko a tarihi, bayan da ta doke Elena Svitolina da turmi biyu a jere a wasan kusa da na karshen, yayin da ita kuma Serena Williams ta yi galaba akan Barbara Strykova. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala, kafin mu sallama ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice.
Kasar Kamaru ta fara rarraba dubban awaki da tumaki ga mazaunan ƙauyukan da ke iyakar ƙasar da Najeriya daga arewa, zummar hana matasa marasa aikin yi shiga ƙungiyar Boko Haram. Manufar shirin shine dabbobin za su samar da kuɗaɗen sawa aljihu da za su taimakawa dubban iyalai, a kuma hana su shiga ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ke musu alƙawarin ayyukan yi. A wannan makon ne gwamnatin Kamaru ta fara amfani da wannan mataki na ba zato ba tsammani a matsayin makamin yaki da ƴan Boko Haram. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwa da kwan mai Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Wata sanarwar gwamnati ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar.
To masu sauraro, baki daya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.